ne cewa duk wanda zuciyarsa ta saka masa wani abu na canfi, to kada wannan canfin da ta saka masa ya hana shi yin abin da zai. Dan zuciyarka ta saka ma ka fito za ka yi tafiya cewa kai tafiyan nan ba sa'a saboda wani abu kaza ya faru ko abu kaza ya faru, to wannan kai ya hana ka kai tafiya. Wasu sai su ce misalan in mutum zai tafiya yana fitowa ya gamu da gurgu, to alamar tafiyar ba sa'a kenan sai ya koma gida. To dan ka gani kawai ka dogara ga Allah ka miƙe ka zarce tafiyarka ba abin da zai same ka. To falasuduhum, kada wannan abin ya hana su tafiya, wannan abin da zuciyar tasu ta saka musu kai ya hana su tafiyar da za su. Masala rawahu muslim, muslim ne ya rawaito wannan hadisin. Sukulu ana faɗarsa da ran mace wadda take mai ƴaƴa uku, musiba wal faji'atu, da musiba maka harani, ai ma na harani bai tsawatar da ni ba. Dan karba daga Irbar ibn Sariya, Allah dagare shi, Irbar ibn Sariya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu gargade da zakata ta ringa tsorata daga gareta, idanuwa suka ringa zub da hawaye. Ya ambaci hadisin mai tsawo, hakika wannan hadisin ya gabata gaba ɗayansa a cikin babun umarni da cewa lalle ne a tsaya a kiyaye a kula da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Mun ambata anan cewa Tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce, babin nutsuwa, cewa mutum koyaushe ya zama yana da nutsuwa da kamewa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hawna, bayin Allah waɗanda suke tafiya a kan ƙasa suna masu sauƙaƙawa ba sa tsanantawa. Idan wawaye suka tare su da magana sai su ce mu ba ruwanmu, wallazina yabituna lirabi, a ƙarshe aka ce ula'ika yajzauna al-ghurfata bima sabaru. Masu wannan sifar da aka ambata su ne ake saka musu da benaye manya na aljanna saboda juriyar da suka yi a rayuwa. Wayal qauna fiha tahiyatan wa salama, suna gamuwa da gaisuwa daga mala'iku, gaisuwa daga Allah, da kubuta daga dukkan wani abinki. Khalidina fiha, halin kasancewa su in sun shiga ba magana fita. Hasunat mustaqarran wa muqama, kai aljanna kam tayi dadi, tayi dadi a matsayin ta matabbaci mazauni. Wa an Aisha, an karba daga Aisha Allah dagare ta, qala, tace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada jikinsa gaba daya ba yana mai dariya har ya zama an ga dasashin sa daga gare shi, ba irin wannan abinda yake, sai dai ya murmushi. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. Lahawatu jam'i ne na lahatu, lahamatu ita ce nama allatifi a ƙasa saka filfami, wadda take mafi nisan rufin baki can saman haƙori. To babin cewa an so a zo da sallah da ilimi, cewa ana son aje wajen ilimi da abinda ya kama da su daga ibadu, amma fa aje din da nutsuwa da kamewa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce haka ne abinda aka faɗa, yanda aka faɗa dinnan haka yake, wanda duk ya girmama ibadu na Allah, alamu na addinin Allah, girmamawarsa ga wannan yana daga alama ta cewa akwai tsoron Allah a zuciyarsa. Ba mai haka sai wanda yake akwai tsoron Allah a zuciyarsa. Ya gama sallaci, ya san wannan waje ne mai girma. Ya gama karanta, ya girmama ta. Ya ga malami, ya girmama shi. Ya ga wanda yake masoyi ne na Allah, ya girmama. Ya ga masoyan annabi ko an faɗe su a gabansa, ya girmama su. Dan duk waɗannan suna cikin sha'airullahi. Ba kamar yanda yanzu galibi ake ba, musamman daga mata ko yara. Sai su zo su wuce masallaci ko makaranta, ana karatu ko ana sallah, amma ma ba su da gurin ɗaukaka murya irin nan wajen. In sun zo a nan ne suka fi kowa. Wata ma nan za ta ringa wani tsayawa, tana gyare-gyaren jiki, tana surutai, ga mutane sun taru. Abinda da can ba haka aka sani ba. shekaru kadan da suka huce ba haka aka sani ba. Mace in za ta huce, hucewa take kamar sanda, musamman in ta ga irin wannan guraren. Wasu ma da mun tuba takalma suke ma su huce, wasu da irin nan ma sai sun tuba takalma suke hucewa. Kaga wannan tuba takalma yana da hujja daga wannan aya, saboda me yasa girmamawa ne ga sha'iratu min sha'irillah, wata alama daga alamun addinin Allah. Addinin Allah ba zai ba makaranta, addinin Allah ba zai ba masallaci, addinin Allah ba zai ba malami. Shi yasa duk waɗannan ka ce kai ba wanda isa ka girmama a cikin su, to waye isa ka girmama kenan, waye isa a ce za ka girmama shi, indai duk waɗannan ba su isa ka ji nauyin su ba. To an karɓo daga Abi Huraira, Allah da gare shi, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in aka tsaye da sallah ba ku ba cewa za ku je sallan nan kuna gudu, ku je wajen sallar alhali kuna tafiya, alhali da nutsuwa gare ku, abinda kuka riska daga sallah shikenan ku bi liman ku zo da shi, abinda ya tsere muku to sai ku cika. Wato wata ruwayar haka ta zo fa atimmu, cewa ku cika, wadda ita ce masalan kenan a bisa wannan ruwayar. Kamar wanda ya tadda raka'a daya ta ƙarshen magarba tare da lima, tunda cewa aka yi ya cika, in ya tashi wato ya yi raka'a daya ta farko, in ya tashi zai kawo ta biyu, ya ke ta biyun magarba. Ana yin fatiha da sura a bayyana ko, kuma in an yi ta biyu me ake zama, in sai ya zauna kenan. In ya tashi kuma zai kawo ta nawa ne, zai kawo ta uku. Ya ake raka'a ta uku ta magarba, ana yin ta fatiha faqad ne, karatu a boye ba sura, shi yasa sai ya kawo ta haka kenan. Shi yasa bisa wannan ruwaya kenan cewa fa atimmu. To akwai kuma ruwaya faqaru, wadda ita kuma bisa wannan ruwayar in ya samu raka'a ɗaya ta ƙarshen magarba an tsere masa da raka'a biyu, raka'a biyun da yake fatiha da sura ba kuma zaba tsakanin su. Ashe kenan in liman ya sallama sai ya tashi ya kawo raka'a biyu fatiha da sura kowace, ba kuma zai zauna ba tsakanin su, sannan ya sallama bisa ruwaya faqaru kenan. To wanda suka dauki wannan kenan. Mu kuma a masaban mu sai aka ce tunda ruwayoyin guda biyu sun zo, to bara kowace ai aiki da ita. Shi yasa sai aka ce waqaral qaula wa banal fi'ila, waqaral qaula wa banal fi'ila, yanda mai mutasar yake fada cewa duk abin da yake ya tsere masa na fuskar magana to zai rama shi, abin da yake kuma ta fuskar aiki ne to wannan zai gini ne akan abin da ya samu liman, wato zai cika sallarsa ne. Shi yasa in ya samu raka'a daya ta karshe a sallar magarba a masaban mu, to in ya tashi zai kawo raka'a daya fatiha da sura, domin zai rama daya ta farko da ta tsere masa wadda fatiha da sura ce, dangane da fadi kenan. To amma in yayi ta tunda yake tabiyansa ce zai zauna, sannan zai sake tashi ya kawo wata raka'a fatiha da sura wadda zai rama tabiyin da ta tsere masa, tabiyin da ta tsere masa. Shi yasa kenan waqaral qaula wa banal fi'ila. To an yi aiki da dukkan ruwayoyin kenan. Zada Muslim, Muslim ya dade ya tasa ruwaya fi ruwayati lahu, a wata ruwaya tasa haqiqa ɗayan ku idan ya zama ya nufi sallah ne, idan ya zama ya nufi sallah ne to yana cikin sallah, wanda duk yake ya nufi sallah to kamar yana cikin sallah, ana rubuta masa lada kamar na mai sallah. Shi yasa meye nasa na aiki ba na nutsuwa ba, abin da yake wajibi akan sa ya nuna daman kamar a sallah yake ya komai da nutsuwa. Wa'an ibn Abbas, shi yasa kuma wannan kaga ma a wannan kenan. Balanta kuma wasu abu da yawa wanda yanzu mutane suke musamman samari matasa, ko mutum yana alwala gashi fa an fara sallah amma sai ya tsaya yana ta surutai, wai nufinsa in liman ya ruku'u ya maza ya biye shi, tunda dai in ya samu ruku'u tare da liman ya samu raka yana surutan, to yanzu wannan ai bai dace ba, bai dace ba. Wanda yake alwala ma cewa akai an so kada yi magana, an so mai alwala kai yi magana. An ce akwai mala'iku wanda suke tare da mai alwala, akwai su mala'iku musamman suna tare da din mai alwala, suna rubuta lada gare shi saboda duban abin da ya sa a gaba. To idan yayi magana ta farko za su ce bawan Allah ka daina magana man, in ya sake za su ce kai ka daina man, in ya kara sai su tashi kawai su bar wajen. sun daina rubuta masa abin da suke rubutawa na lada saboda ya nuna bai cancanta ba kuma inda aka fada al-musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahaba li zalika bil wuru'i aw bil ghusli inda mai risala yake fada wanda duk zai salla yana shiri ne ga asiri ga ubangijinsa asiri zai da ubangiji shi yasa wajibi ne akan sa ya fara tanadin haka tun a alwalarsa shi yasa kenan ashe tun daga alwala ake fara barin sallah tun daga alwala ne ake barin sallah to dan ka bada Abdullahi ibn Abbas in Allah ya dagare su cewa shi ya taho tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba a bayan sa ana tsawatarwa mai tsanani ana neman raƙuma su sauri wararban ana duka ana yi murya ga dabbobi sai ya nuna musu da bulalarsa cewa a taho a hankali yace da su ya ku mutane ina umarta ku da nutsuwa haƙiƙa nagarta ba wai a gaggawa bane nagarta ba gaggawa bane Buhari ne ya ruwaito hadisin Muslim ya ruwaito wani abu daga hadisin nan biyar abinda ake nufi da shi biyayya aikin bi ira ukuma ana fadar sa da radi mai dago wanda yake kafin ita akwai alhamza mai kasara alhamza da kasara shine gaggawa shine na gaggawa yana daga gare shi fadin ubangiji wala aura uhilalakum wannan fi'ilin wato fi'ilin na surat wanda aka kawo a suratul taubati na wannan aya ta suratul taubati wala aura uhilalakum da sun yi gaggawa a cikin ku yabgona kumul fitnata suna ta kokare su ga sai wata fitina ta afku a cikin ku wa fi kun sama'una lahum to da babun girmama bako babun bayani akan girmama bako wani malami yake cewa yana cikin manyan baki kuwa azumi idan ya zo bako ne babba ba waye shi yasa ashe ya kamata ya girmama azumin ya san me zai a cikin azumin nasa as-sawmu raifun sawafa dari kadi yujarul abdu wa hawa kare wa hamil ala nafsi fi kirahu as-sawmu raifun sawa fadari azumin nan bako ne da yazo amma sai yayi yan kwanaki kafin ya tafi shi yasa me ya kamata kai fadari ka tsaya kararrashe shi kai wani abin da zai kawo azumin ka ya tozarta ni yanda aka ce ana so ayi wakacin azumi kai shine ka nuna rarrashi ga wannan bako da kai babba kadi yujarul abdu wa huwa kari akan baiwa bawa lada daewa alhali yana aikata abinda yake yana da yan wuya gare shi tsayawa kula da azumin nan yana da wuya amma kuma yakan kawo bawa ya samu lada babba to qala Allah ta'ala wangi tabaraka ta'ala yace yanzu ashe labarin bakin Annabi Ibrahim wanda suke a beban girmamawa bai zo gare ka ba wakacin da suka shigo gare shi yace musu suka ce da shi sallama mune ma sallama yace mun na amsa sallama taku yace koi amma wayannan mutane ban san su ba basi mun kama da sauran mutanen da suke zuwa ba faraga ila ahlihi sai gaggawa zuwa iyalinsa faja'a bi ijli yazo da dan maraki samin wanda yake mai kiba mai mai ya yanka shi ya kawo gare su fa karrabahu ila bi ya kusanta shi zuwa gare su yace ashe ba kwaci ba gashi kuci mana su kuma suka zauna suka kice tunda ba tun ba aikin su bane mala'iku ne mala'ika ko baya ci baya sha la yakuluna wala yashrabuna wa inna ma qutuhumut tasbihu wat tahmidu abincin su kawai ibada ga Allah ubangiji tabaraka wataala yace da shi annabi ludu da yayi bakin mala'ikun nan mutanansa suka zo masa da gaggawa daman sun dade suna ayyuka munana. Annabi Lutu da ya gansu yace, jama'a ga ƴaƴana mata, ga ƴa wato ƴaƴan al'umma da mata, ku aura mana, ai haka din yafi muku tsarki, ku ji tsoron Allah, kar ku sa in ji kunya a game da baƙin nan nawa, kar ku sa in ji kunya game da baƙin nan nawa. Ashe a cikin ku a rasa mutum mai hankali, a cikin ku a ce an rasa mutum mai hankali. An karɓi daga Abi Huraira, Allah ya dagare shi, ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce, wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira, to ya girmama baƙonsa. Wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira, ya sada zumuncinsa. Wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, ya faɗa alheri ko ya shiru da bakinsa. Ashe girmama baƙo alama ce ta imanin bawa, haka nan sada zumunci alama ce ta imanin bawa, haka nan barin surutai alama ce ta imanin bawa. Kuma bawa an faɗa masa, in yana ganin zai nuna alamar imanin shikenan, ya je ya aikata ko ya bar aikatawa, ya girmama baƙon nasa, ya sada zumuncin nasa, ya bar kuma surutan, in yana so ya nuna cewa eh haƙiƙa shi mumminin ne haƙiƙa. Kuma ba wannan mane ya dame shi shikenan, ya je wa an Abi Shuraihim, hadisin nan da Buhari da Muslim sun ruwaito shi, an karɓo daga Abi Shuraihim, shine Huwailid ibn Amr daga Banu Huza'ata, Allah ya dagare shi, yace an ce shi wannan Huwailid din ya ruwaito hadisai har guda 20 daga manzo sallallahu alaihi wasallam, Buhari da Muslim sun ruwaito guda 2 a ciki, yayin sannan kuma Buhari shi kadai ya ruwaito guda 1, shi yasa hadisansa a cikin Buhari da Muslim guda 3 ne. To naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wanda yake ya yi imani da Allah da ranar lahira, wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira, to girma baƙonsa abinda zai masa. Suka ce menene abinda zai masa, yace kwana guda, yini ɗaya da dare ɗaya, da kuma baƙuncinsa kwana 3, idan baƙon ya haura kwana 4 bai tafi ba, to duk abinda zai bashi wannan sadaka ce ya yi masa, duk yanda ya samu sai ya kai masa. Buhari da Muslim sun ruwaito hadisi, a wata ruwa ta Muslim, ba daidai bane musulmi ya zauna wajen dan uwansa, kuma wato daga wannan hadisin da ya gabata, na akwai wasu masu cewa kamar Malikawa da Shafi'awa, ai ba su da wata kwakwaran hujja da suka ce matafiyi in ya zama wajen da zai je zai zama kwana 4, to ba ya ci kada ya ce zai kasar sallah, suke ganin to ai Malikawa da Shafi'awa wanda suka tafi akan haka ba su da wata kwakwaran hujja, to shi kansa hadisin nan hujja ce gare su, dan kaga aka nuna cewa shi baƙo yana da kwana 1 wanda wannan ita ce ja'iza, bayan nan kuma yana da baƙunci kwana 3, aka ce in ya haura wannan 4 ya koma kamar dan gari, duk abinda zaka yi masa zaka yi masa matsayin dan gari. Me kenan hadisin yake nunawa? A yana nuna cewa to kwana 4 shine cikar baƙunci, ko ahan shine cikar baƙunci, shi yasa wanda suke ganin ai kamar Malikawa da Shafi'awa anan ba su da hujja, su ne karatun su ba inda ya kai, basi karatun ba, karatu suke sama su ce sun gama gano hujja, za su iya hukunci kan duk wani malami ma kowaye. To wa fi riwayatin, kuma wannan riwaya da za a sake faɗa ta Muslim din nan ta ƙara ƙarfafa maganar din, a kwata riwaya da Muslim ya ruwaito ba daidai bane ga musulmi ya zauna wajen ɗan uwansa, hatta yi asimahu, har ya afkar da shi a cikin laifi. Suka ce ya Rasulallahi, kaka zai afkar da shi a cikin laifi? Yace ya zauna a wajensa alhali ba shi dan uwan bai da wani abu da zai ringa kawo masa, ya zauna fiye da kwana 4 kaga ta bai zama ya matsa masa ne. Ashe kuma an ce yuqim, ashe ya zama muqimi kenan, ya zama muqimi kenan ba musafiru ba, tunda aka ce yuqim indahu, ya zama muqimi ne sannan ba musafiru ba. To babu stibabi tafsiri. babin cewa an so yin albishir da farantawa da abin da yake alheri. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kai albishir ga bayina waɗanda suke jin magana su bi mafi kyau a ciki. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato an faɗa musu magana wadda tafi kyau a ciki suke ɗauka su bi. In an ce ma masalan ai in ka bada 1000 yayi kyau, in ka bada 500 yayi kyau, wanne yafi kyau a ciki? Ba 1000 ba. To sun san irin wannan 1000 za su dauka su bayar, ba 500 din suke dauka su bayar ba. Ko an ce kai sallah raka'a biyu ma da daddare ai yana da kyau, amma in kai 11 ko 13 haka ce annabi, aka ce annabi yana yi, to sai su ce ai wannan wadda tafi kyau, wadda aka ce annabi ita yake, ita za su, ba za su takaita akan wannan bayan ba. Ko da dai an ce musu wannan ma na bayan ai ya isa, to amma tunda ga wanda yafi kyau, ko yaushe suka ji magana sai sun darje. Darjewa alamarin lahira shine darjewa, ba darjewa alamarin duniya ba. Dare mutum in zai abu na duniya, abinda aka fi sani yanzu shine abin duniya shine ake tsayawa wai a darje, amma abin da yake yafi na lahira sai a ce ai duk yanda dai aka, duk yanda dai aka, in an ce ya wadatar shikenan. Amma yanzu tufafi mutum zai siya, sai ya sai wanda yafi kyau, sai ya darje. In mota ce haka, in menene haka, to amma lamarin lahira sai ya ce a ai duk dai wanda aka yi, dai in an ce ya wadatar ai shikenan, ba an ce ya isa ba, menene? To ya kamata ko mai hankali ya zamo darjewarsa a lamarin lahira. Shine ma'anar wannan ayar allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa qala ta'ala, ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ubangiji sai ne musu albishir da rahama daga gare shi, warirwanin da yadda da aljanna da ni'ima da mawammiya ta tabbata gare su a cikinta. Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ku yi farin ciki, ku yi munna da aljannar da aka kasance a ne muku alkawarinta. Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce muka yi wa annabi Ibrahim albishir da ɗa wanda yake mai haƙuri. Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce haƙiƙa manzanninmu mala'iku sun zo wa annabi Ibrahim da albishir. Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce mata annabi Ibrahim ita ce Saratu alaihi salam, tana tsaye tana hidima ga baƙinsu, sai ta yi dariya da ta ji bayanin da aka yi game da matakan da Allah ya ce a ɗauka game da mutanen annabi Lutu na halakar da su, cewa mala'ikun nan sun zo ne don su halakar da su. Sai ta yi munna da haka, ta yi dariya, fa bashir na habi isa, mala'ikun nan suka yi mata albishir da cewa za ta haifi ɗa isa mai suna Ishaq, wa min wara Ishaq Yaqub, bayan shi ma annabi Ishaq din akwai Yaqub, wato ɗan nata ma sai ya haifi ɗa, tana nan a gabanta zai haifi ɗa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mala'iku suka yi kiran annabi Zakariya alhali yana tsaye yana sallah a mihrabi a gurin ibadarsa, cewa Allah ya nema albishir da annabi ya haya, cewa za ka samu ɗa wanda sunansa ya haya, wanda ba a taɓa samun mai suna haka ba, yadda aka faɗa a suratu Maryam, ya Zakariya winna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tunayen da mala'iku suka ce ya Maryam haƙiƙa Allah ya nemi albishir da kalma daga gare shi, wannan kalmar da zaki haifa sunansa Masihu Isa ɗan Maryam, wanda yake madaukaki ne duniya da lahira, yana cikin bayin Allah wanda suke abeban kusantawa. Ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa, sanannu ne, amma hadisan da suka zo a wannan babin suna da yawa kwarai, ita tana da shuhura kwarai a cikin ingantaccen hadisai. Yana daga hadisan, hadisin da aka ruwaito daga Abi Ibrahima, akan ce da shi Abu Muhammad, akan ce Abu Muawiya, shi yasa irin wannan yana daga inda aka samu ta'addudul kuna ma'a ma'attihadil ismi, an samu cewa alkunyatasa da yawa tare ko da cewa sunan ɗaya ne, ba saɓani a cikin sunan, amma a cikin alkunya akai saɓani, akan samu kuma akasin haka, inda yake alkunya ita an tabbatar da ita amma sunan an sabani kamar Abu Huraira kaga Abu Huraira shi sabanin wannan ne shi an tabbatar da cewa alkunyar sa Abu Huraira amma game da sunan sa akwai zantutuka fiye da 30 ya sunan sa yake shi ko wannan shi sunan an tabbatar alkunyar ce aka samu zantutuka har uku to shine Abdullahi Abi Awfa Allah dagare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ye wa sayyidatuna Hadija al-Bishr da gida a aljanna a cikin aljanna min kasabi wanda za a gina mata da kara na zinare ko na azurfa la sahaba fihi ba kururuwa a cikin sa ba wahala Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin a kasabuhu na abinda ake nufi da shi lu'lu'i wanda yake abin rarakewa sahabu kuwa a kururuwa da yasasshiyar magana nasabu kuwa wahala wahala ake nufi shine nasabu malam da sun tafi an abi musalla shari to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an karbi daga abi musalla shari Allah ya dagare shi cewa shi Abu Musa yayi alwala a gidansa sannan ya fito daga gidan nasa yace a ransa lalle wallahi zani ilzinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi zan zamo tare da shi yini na wannan zan yini yau tare da shi sai ya zo masallaci ya tambaya ina annabi yake sai suka ce yayi nan kaga hanyar da yake yace sai na fita a bisa gurbin sa ina ta tambaya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga waje da ake ce da shi birar arisin wato aka nuna min cewa ga inda yake ya shiga na zauna nan ga kofar har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatar sa yayi alwala na tashi na je inda yake sai gashi ya zauna akan rijiyar wannan biru arisin din kuffaha ya tsakaici ko bakinta wato itacen da ake ja na jan ruwa to ya tsaya a tsakiyarsa ya zauna a tsakiyarsa ya bude kafafunsa makengemarsa ya zura a cikin rijiyar ne sallama gare shi sannan na dawo na zauna nan ga kofar sai na ce a raina wallahi zan zamo ni ne mai gadin kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau sai Abubakar ya zo Allah ya dagare shi ya turo kofar na ce waye wannan ya ce Abubakar ne na ce to tsaya a nan sannan na tafi ya ce ya rasulallahi ga Abubakar ya zo yana neman izini sai ya ce kai masa izini ya shigo kai masa albishir da aljanna na dawo na fadawa Abubakar shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma albishir da aljanna sai da Abubakar ya shigo ya zauna daman annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi a wannan bakin rijiyar shi ma ya zura kafafunsa a rijiyar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya yaye daga bakin gemarsa sannan na koma na zauna na bar dan uwana yana alwala sanda na taho wato yana alwala wato cewa zai biyo ni in ya gama alwala nace khairan idan Allah yana nufin alheri da wane yuridu ahahu yana nufin wannan dan uwan nasa ya tibihi sai ya zo da shi yau harikul baba sai ga wani mutum yana motsa kofar nace wane ne wannan yace Umar ibn al-Haddabi ne nace to tsaya nan sannan na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne masa sallama nace ga Umar ya zo yana neman izini nace kai masa izini kai masa albishir da aljanna. Na je wajen Sayyidina Umar nace da shi, manzo Allah ya ma izini udhul ka shigo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma albishir da aljanna, ya shigo ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan itacen na bakin rijiyar daga hagu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya zura kafafunsa a cikin rijiyar. Sannan na koma na zauna nace in Allah yana nufin alheri da wani, yana nufin wannan dan uwan nasa ya zo da shi, sai ya zo shi ma yanzu. Sai wani mutum ya zo ya motsa kofar, nace wane ne wannan? Yace Usmanu na Affana ne. Nace to tsaya nan. Yaje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi labari, yace kai masa izini, kai masa albishir da aljanna, tusibuhu tare da wata musiba da za ta same shi. Sai naje wajen sa nace ka shigo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma albishir da aljanna tare da wata musiba da za ta same ka. Sai ya shigo ya sami wannan itacen an cika shi wijahahum, sai ya zauna yana fuskantar su daga ɗaya ɓangaren, daga ɗaya ɓarin. Sai dun musayyabi ya ce kuburahum, sai ne tawilin wannan zaman nasu da cewa haka kaburburan su za su zama. Shi Sayyidina Usman da ya zama ba a wajen su za a binne shi ba, sai zama ya zauna daga can gefen, daga ɗaya gefen, ba daga inda suke ba. Buhari da Muslim su suka ruwaito wannan hadisin. Ya daɗe a cikin wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni in tsare kofar. Ya zo a wannan ruwayar cewa Sayyidina Usman lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa masa abinda manzo Allah ya faɗa na cewa ai masa albishir zai shiga aljanna amma zai gamu da musiba, sai gode wa Allah ya ce alhamdulillah, sannan ya ce Allahul musta'anu, Allah shi ne abin neman taimako da shi. Sai game da haka ko zamanin khilafar tasa aka zo aka tsare shi, wanda a ƙarshe aka kashe shi. Da yace wajjaha da fatar ruwawi da shaddar jimi ai ya fuskanta fa'ala, takan zo da ma'anar ta fa'ala. Fa'ala tana zuwa da ma'anar ta fa'ala. Da yace bira arisin shi ana fadarsa da fata alhamza da kasrar ra, bayan ta ya mai ƴaƴa biyu min tahatu daga ƙasa wadda take mai sukuni, sannan sini muhmalatu wadda ba mai ƴaƴa ba, ba shin ba shi suna ne wanda ake sarrafa shi kamar nan yadda aka faɗa bi'ira arisin, kaga an sarrafa shi. Akwai a cikin malamai wanda suka ce ba a sarrafa shi, sai a ce bi'ira arisa kenan a bisa wannan kaulin nasu. Kufu ana faɗarsa da ran makafi da shaddar fa, kufu shine abinda ake ginawa daura da rijiya. Ya da yace alarislika ana faɗarsa da kasrar ra bisa ruwaya da tafi shuhura rislika. Wata ruwayar wasu suka ce ana cewa alarislika ne da fatahar ra, ai kai a hankali. An karɓi daga Abi Huraira Allah ya dagare shi, yace mun kasance muna zaune daura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abubakar na tare da mu da Umaru Allah ya dagare su a cikin wasu jama'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsakanin mu, ya tashi daga cikin mu, ya jinkiri bai dawo ba. An yi uka da adunana, muka ji tsoron kai ya zama wani abu ya same shi ya yanke shi daga zuwa wajenmu. Muka tsuji tsoro kwarai, fakumna muka tashi. Na kasance ni ne farkon wanda ya tashi, ya firgita da haka. Na fito ina neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har na je wata gona ta mutanen Madina, wato daga cikin Banu Najjari. Ne kewaya da wannan gonar, zan samu kofar da zan shiga? Ban samu ba. sai ga wani ruwa yana shiga a cikin kasan bangon gonar daga wata rijiya wadda take a waje rabi'u aljadwalu fangalar ruwa hanyar ruwa sai ne tsalle na shiga cikin wannan ramin na shiga daga nan har na shiga ciki sai na shiga na samu manzala a ciki yace Abu Huraira ne nace eh ni ne ya Rasulullah yace a me yasa ka zo ni hannan nace kana cikin mu ka tashi kai jinkiri baka dawo wajen mu ba shi yasa muke jin tsoron kada a zamo an yanke ka koma bayan mu shi fafazina shi yasa muka firgita na kasance ni ne farkon man fazi'a wanda ya firgita shi yasa nazo wannan gonar fata fazutu ne tsalle na shigo ta ƙasa kamar irin yanda kurege kamar yanda dila kamar yanda dila yake tsalle ya shiga rami ga mutane can ma a bayana duk sun fito neman ka sai manzo Allah ya ce ya Abu Huraira na alaihi ya bani takalmansa guda biyu yace ka tafi da takalman nan nawa su zama hujja ce akan abinda ka faɗa ni na turo ka duk wanda ka gamu da shi a bayan gonan nan wanda yake ya shaida la ilaha illallah zuciyarsa ta yadda da haka kai masa albishir da aljanna ya faɗa hadisin wanda yake hadisi ne dogo Abu Huraira ya fito yana yin albishir din sai ya tadda Umar yace annabi ya ce ai ma albishir da kaza da kaza cewa indai ka shaida la ilaha illallah lalle za sai yace annabin ne yace a mu koma ba shine ya saka ba har suka koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Huraira yana ganin cewa an jo da annabi sallallahu alaihi wasallam ai zai gaskata shi da aka jo da annabi yace eh shine ya sa yaje ya faɗa sai manzo Allah sai sayyidina Umar yace a'a ya rasulullah wannan ba ita ce shawara ba yanzu aka faɗa wa mutane cewa duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna sai mutane su dogara da haka shi yasa a kyale mutane dai su tsaya su yi aiki a kyale mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'ahu ya Abu Huraira kyale su to kaka sake faɗa a kyale abu faɗa to da muslim ya ruwaito wannan hadisin Rabi'u ƙorama ƙarama shi ne fangale da fatar jimi kamar yadda yake ya zo abin fassarawa a cikin hadisin da ya ce ihita fastu ruwaya an ruwaito shi da ra'ihita fartu wato ne haka akwai kuma ruwayar ihita fastu da zaira wa ma'anahu bizai ruwayar da zairar na hada jikina na maida jikina dan kankani har ya zamo in shiga ta wannan ramin yemin imkani wa an abi shumasata an karbo daga abi shumasata to ibnu shumasata yasa to an karbo daga ibnu shumasata duk shi din ne dai ana ce masa abi shumasata yana da da mai suna shumasa yana da 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 ya sa masa sunan mahaifinsa shi sunansa haƙiƙa Abdurrahmani dan shumasata din to kuma yana da da mai suna shumasatu to yace mun je wajen Amr ibn al-As Allah ya dagare shi alhali yana cikin halin fitar rai ya kuka mai zamani mai tso ilal jidari ya juyar da fuskar sa zuwa bango dan kan muga kukan da yake sai ɗansa ya haɗu yana cewa ya baba ba kai ne ba wanda manzon Allah ya ma albishir da kaza sai ya juyo da fuskar sa gare mu yace da mu haƙiƙa mafificin abinda muke tanadi a rayuwar mu shine shaidan nan ta la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa ne na samu kaina abu sahalaye uku daban-daban na ganni a hali na farko a wannan halin ga a duniyar nan gaba daya ba wanda yafi tsananin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare ni ba wanda yafi ni tsananin gaba da manzon Allah kantu minhu ba abin da yafi soyuwa zuwa gare ni irin a ce na samu dama daga gare shi a ce na kashe shi da a ce na mutu a wannan halin na tabbatar kenan a sannan na zama cikin ƴan wuta yayin da Allah ya sanya san musulunci kuma a zuciyata daga baya sai na je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama na ce wato wannan shahidin ayar qur'ani da take wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah shike tsare tsakanin bawa da zuciyarsa wakaci kadan abinda zuciya abinda da bawa baya so sai kuma zuciya ta dawo tana so waye kawo haka Allah subhanahu wataala sai na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace usud yaminaka ka shimfida damarka zan ma chaffa sai manzo Allah ya shimfida damarsa a maimakon dora hannuna akan daman nasa sai na damke hannuna me yasa me ka kuma amur ba kai ne kace in shimfida hannuna ba za kai chaffa da ni nace abinda nake so sai na yi sharadi kafin in chaffa da kai ni ina da sharadi sai in an yadda da sharadi na yace to me zaka sharadanta me sharadin naka nace da shi sharadi na farko a gafarta min duk laifukana na baya sai manzon Allah ya ce ashe baka san cewa musulunci yana rusa duk abin da ya gabace shi ba cewa kuma hijira wanda ya hijira dan Allah da manzansa wannan hijirar tasa tana rusa duk abin da ya aikata a baya na daga laifi cewa kuma hajji wanda yake makabuli yana rusa baki ɗayan abin da ya gabace shi yace tunda na musulunta sai ya zama kuma ba wanda ya fi soyuwa a wajena kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ba mai girma ba wanda yake ya fi girma a idanuna fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam ba na iya ba ni da ikon in cika idanuna daga gare shi ba na iya kallonsa in zan kalle shi ma sai a wuce don girmamawa gare shi da za a tambaye ni in sufan tashi da ban sami ikon haka ba dan ban kasance ina cika idanuna daga gare shi ba da Allah ya sa na mutu a bisa wannan halin sai in saran in zamo ina cikin ƴan aljanna sannan kuma aka dora mu akan wasu lamurra ma hali fiha ban san da ya zan kare da ita ba idan na mutu kada wata mai kuka ta abuce ni ka a ce za a yi min kuka ko wuta idan kun binne ni ku tura turbaya gare ni turawa sannan ku zauna daura da kabari na gwargwadon yanda za a soke raƙumi wai ku samu lahamuha a raba namanta har ta astanisu har ɗaya ba haso da ku in duba wata amsa zan bayar ga 'yan aiken ubangiji na mala'ikun da za a aiko waje na su tambaye ni muslim ya ruwaito wannan hadisin da ya ce shunnu an ruwaito shi da shi ne wadda take mai ƴaƴa wata ruwaya kuma sunnu ai ku zuba shi da kaɗan kaɗan Allah shi ne masani babun yin bankwana da aboki da yi masa wasiyatihi da yi masa wasiya yayin rabuwa da shi idan ya zamo zai tafiya ko wani abu cewa a yi masa addu'a a nemi addu'a shi ma kuma daga gare shi Ubangiji tabaraka wataala ya ce annabi Ibrahim ya wa 'ya'yansa wasiya da wannan kalmar ta musulunci wadda Allah ya umarce shi da ita aslim qala aslamtu li rabbil alamin to shi ma ya yi wasiya da ita ga 'ya'yansa haka nan kuma jikansa annabi Aqub shi ma yayi wasiya da ita ga ƴaƴansa. Wasiyar ko ita ce, ya ku ƴaƴana, ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa wannan addini gare ku, ya zaɓa muku wannan addini, shi yasa kada ku taɓa yadda a ce kun mutu sai ko alhali kuna musulmi, wato ku dawwama bisa musulunci da ayyuka na musulunci, har ya zama ba inda za a yi mutuwa ta same ku sai alhali kuna kan ayyukan na addini. Am kuntum shuhada'a ku Yahudawa da kuke cewa da annabi Yaqub zai mutu yawa ƴaƴansa wasiya ne da su kula da Yahudanci, kuna nan ne, kuna nan ne lokacin da mutuwar ta zo wa annabi Yaqub, lokacin da yake cewa da ƴaƴansa me za ku bauta wa bayan ni, me za ku bauta wa bayan tafiya ta, bayan mutuwa ta? Sai suka ce da shi, za mu bauta wa Ubangijinka wanda shi ne Ubangijin mahaifanka annabi Ibrahim da annabi Isma'ila da annabi Isaka. A cikin wannan ayar akwai kiran kaka uba, inda annabi Ibrahim ba ubansa ba ne, kakansa ne, ashe kaka kenan kamar matsayin uba yake. Shi ne masabar, wasu malamai suka ce kenan sai ya kori duk ɗan uwa daga gado, shi ne masabar wasu a cikin malamai. A ciki ma kuma akwai kiran ammi uba, ammur rajuli sunu abihi, Ubangiji wanda yake makadaici, haƙiƙa mu masu miƙa wuya ne gare shi. Wa ammal ahadisu, amma hadisan da suka zo a wannan babin hadisu Zaid ibn Arqama, hadisin Zaid ibn Arqama yana cikin hadisan Allah da gare shi wanda ya gabata a cikin cewa wato babin cewa wajibi ne akan mutum ya girmama iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam girmama su wajibi ne akan dukkan musulmi, ballan hana kuma waɗanda yake a cikin su bayan ɗaukakar ta nisba ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu kuma ɗaukaka ta ilimi, ko kuma wanda yake bayan nan kuma suka hada biyan suka zo suka ƙara ta wilaya suka zama waliyai ne manya. To wannan kaga girmama su ya zama kana ma kenan, ta ko ina sun cancanci a girmama su, ba a samu wasu su ringa yi musu jafa'i ba, su ringa cewa ai su ne ma suke raba mutane da addini ko akan abin da suke kokari na shiryar da mutane. To yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu yana huduba, ya gode wa Allah, ya yabo gare shi, ya yi gargaɗi, ya tunatar da bayi, sannan ya ce bayan abin da ya gabata, na'am, ya ku mutane, ku sani ne mutum ne, rabbi abu ne wanda yake a kusa a ce mala'ikan Ubangijina ya zo min da nufin ɗauke rai.